daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abu ne mai dake jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar biyu a Fred na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radioan sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Normal da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Litinin 25 ga watan Satumbar shekarar 2017. Muhammadu Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato biyan na safe kenan agogon Ghana karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Masu buƙatar zuwa Amurka daga wasu ƙasashe takwas za su fuskanci wasu sabbin tsauraran sharuɗa. Shugabar Jamus Angela Merkel ta ci wa'adi na hudu a hasashen da wato sabanin hasashen da aka yi a baya. Akalla sojojin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya uku ne aka kashe a arewacin Mali mai fama da tashi-tashin hankula.
To a jihar Bannin Najeriya kuwa za ku ji cewa hukumomi sun fara kokawa da yawan masu barace-barace da ke sintiri a titunan birnin Maiduguri.
Ba ma so ne mu gan su a kan titi suna rokon nan, ba ma so, bai kamata ba, kuma baya cikin al'adar mu.
To sai dai shugabannin masu bara sun ce idan bera na da sata to ai da dawama na da wari.
Baran nan da aka muka yi kaurin suna da shi ya faru ne da dalilin rashin kulawa daga al'umma.
Muna kuma tafe da shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Amin zai gabatar, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Masu buƙatar zuwa Amurka daga wasu ƙasashe takwas za su fuskanci wasu sabbin tsauraran sharuɗa a ƙarƙashin umarnin nan haramta ma 'yan wasu ƙasashe zuwa Amurka wanda aka yi makwarima wanda kuma shugaban Amurka Donald Trump ya sanya mu hannu. Sabon umarnin wanda zai fara aiki ranar 18 ga watan Oktoba ya shafi 'yan ƙasashen Chad da Iran da Libya da Koriya ta Arewa da Somalia da Syria da Venezuela da kuma Yemen. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce waɗannan ƙasashen sun ƙi yin musayar bayanai da Amurka kan batutuwan da suka shafi ta'addanci da sauran batutuwa. Sanarwar ta daren jiya Lahadi ta zo ne a yayin da wa'adin umarnin da Trump ya bayar a baya kan wasu ƙasashen musulmi 6 ke arewa kwanaki 90 bayan da ya fara aiki. Umarnin farko ya haramta ma 'yan ƙasashen Iran da Libya da Somalia da Sudan da Yemen zuwa Amurka sai ko idan akwai wata muhimmiyar hulɗa tsakaninsu da wani mutum ko kuma wani abu a nan Amurka. Nan da nan martani ya biyo bayan umarnin na shugaban ƙasa, kama daga kan ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam zuwa sauran ƙungiyoyin da ke ayyukan taimakama 'yan gudun hijira, kuma akasarin martanin na suka ne.
Shugabar Jamus Angela Merkel ta ci wa'adi na hudu a matsayin shugabar gwamnatin Jamus a zaben shugaban ƙasa. Wannan tun watanni uku da aka fara yakin neman zabe, alamomi suka nuna yadda sakamakon zai kasance kenan. To amma jam'iyyar ta Christian Democrat ta samu ƙuri'u ƙasa da yadda aka yi hasashe a yayin da kuma jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Cilla ta samu ƙuri'u fiye da yadda akasarin masu hasashe suka yi. Hasashen da ya fi yadda da su waɗanda alƙalmansu suka dogara ga bayanan da suka biyo bayan dab da kammala zaben na nuna jam'iyyar su Merkel mai mulki ta Christian Democrat Union da mai ɗasawa da ita ta yankin Bavaria mai suna Christian Social Union sun samu kimanin kashi 32.5 na ƙuri'un, wanda hakan zai sa ta zama shugabar Jamus ta farko da ta ci wa'adi na hudu tun bayan yakin duniya na biyu. A da masu hasashen sun yi kiyasin cewa gamayyar ta su Merkel ta jam'iyyun na CDU da CSU za ta ci kashi 36-39 na ƙuri'un. Ganin yadda gamayyar ta CDU ta samu ƙasa da yadda aka yi hasashe da kuma yadda jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau ta samu ƙuri'u fiye da yadda aka yi hasashe, za a iya cewa nasarar ta Merkel tamkar wata zuma ce mai daɗi.
Akalla sojojin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya uku ne aka kashe a arewacin Mali mai fama da tashi-tashin hankula, a cewar tawagar Majalisar Dinkin Duniya da ke aiki a ƙasar a jiya Lahadi. Tawagar ta MINUSMA ta ce motarta ta hau kan wani bom ɗin da aka ɗana a gefen hanya, tsakanin birnin Gawo da ƙauyen Anifes. Harin ya kuma raunata wasu sojojin na kiyaye zaman lafiya su biyar. Babu wata kungiyar da ta dau alhakin kai wannan harin. To amman an yi wato harin yayi kama da irin har-haren da kungiyar Al-Qaida kan kai a yankin. Fada tsakanin kungiyoyi daban-daban masu dauke da makamai a arewacin Mali wanda matattara ce kuma ta masu rajin jihadi abu ne da ke yawan aukuwa. An hallaka sojojin tabbatar da zaman lafiya sama da 100 a Mali wanda hakan yasa ya zama wuri mafi hadari cikin wurare 16 da sojojin Majalisar Dinkin Duniya ke aiki a fadin duniyar nan.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An bindige wani babban jami'in sojin Somalia a birnin Mogadishu da yammacin jiya Lahadi a cewar mujiyoyin jami'an tsaro ga sashin Somalinci na muryar Amurka. Wasu yan bindiga dauke da yan kananan bindigogi nan da ake kira pistol sun harbe General Muhammad Sheikh Kururu da wani dogari yayin da suke tafiya gida daga masallaci a babban birnin na kasar Somalia a cewar shaidu. Maharan sun wuce General Kururu da dogarinsa sannan sai suka juya suka harbe su ta baya. Kamar da mujoyi suka roito suka fada wa shaidu kenan duka mutanen nan take suka mutu. Kururu wani babban jami'in sojin Somalia ne a cibiyar bayar da umarnin soja a Mogadishu. A baya ya zama mataimakin komandan gudanarwa na sojojin Somalia. Nan take dai babu wanda ya dau alhakin aikata wannan kisan amma an yi imanin cewa mayakan Al-Shabab na da hannu a irin waɗannan harare da ake kaiwa kan jami'an gwamnatin Somalia.
An samu ƙarin sanatocin Republican biyu da suka nuna adawar su jiya Lahadi da sabon yunkurin jam'iyyar su na sauya tsarin inshorar lafiya na ƙasa baki daya a nan Amurka wanda tsohon shugaban Amurka dan jam'iyyar Democrat Barack Obama ya bullo da shi. Kuma rashin ƙuri'un waɗannan sanatocin na iya don kofar da yunkurin canza inshorar lafiya a wannan satin. Sanata Susan Collins mai wakiltar Maine ta gaya ma kafar labarai ta CNN cewa abu mai wahala ne gare ta ta kada ƙuri'ar goyon bayan shirin inshorar lafiya wanda aka fi sani da Obamacare. To amman kuma ba za ta iya cewa lallai za ta kada ƙuri'ar kawo ƙarshen tsarin ba. Collins ta ce tana jira ne wani ofis na Majalisar Tarayya mai zaman kansa ya nazari kan wannan sabon tsarin. Ana kyautata zaton yau a Litini ofis din zai fitar da sakamakon nazarin nasa. Collins ta ce tana so ta ga ko shin sabon rahoton zai tabbatar da damuwa da fargabar da tun dama take da ita kan sabon tsarin ko a'a. A halin da ake cikin kuma shi ma wani dan jam'iyyar Republican Senator Ted Cruz mai wakiltar Texas ya ce shi ma baya goyon bayan sabon tsarin saboda baya tsammanin sabon tsarin zai iya rage yawan kasan kuɗin da majinyaci zai biya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Zamu fara ne daga Najeriya inda wani batu da ke ci gaba da ciwa hukumomin arewacin kasar tuwa ƙwarya shine na yawan barace-barace a yankin. A jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya jami'an gwamnati sun yi kira ga nakasassu masu barace-barace da su daina wannan al'ada da suka maida ita tamkar sana'a su kama ayyukan da za su dogara da kansu. To sai dai masu baran sun ce rashin kula da ba sa samu daga al'umma ne ya tilasta musu shiga halin da suke ciki.
Ma'aikatar harkokin mata da walwalan matasa Honorable Fanta Babashehu ne yayin wannan kiran lokacin da take rabon wani kayayyakin abinci ga shugabannin waɗannan miskine da ke jihar Borno wanda suka da makafi da guragu da kurame da ma dai sauran miskinan da Allah ya jarabta da rasa wani bangare na jikin su. Honorable Fanta Babashehu ta ce wannan kayayyakin abinci da ta raba waɗannan miskine hukumar tashin jirgin ruwa ne ta kawo musu nan ta taimaka a marayun da ke jihar ganin cewa abincin na da yawan gaske wanda ta ce koda za a iya kwashe shekaru biyu waɗannan marayu ba za su gama wannan abinci ba. Shi yasa ta mika hannun musabaha ga waɗannan miskine ganin cewa dukkaninsu a gargashin ma'aikatanta suke. Ta ce gwamnatin ta riga ta gina musu wajen koyon sana'o'i ganin cewa dama akwai wannan wuri amma 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kona wanda gwamnatin ta sake ginawa.
Sana'o'in da za a koya musu nan dan Allah su rike da gaskiya su fita su yi nemi abinci da abin da suka koya kar su tsaya akan titi ba ma so ne mu gansu kan titi suna roƙon nan ba ma so bai kamata ba kuma baya cikin al'adar mu to dan Allah dan Annabi gwamnati zai taimaka musu su ma su taimaka kansu su bar roƙo akan hanyar nan especially mata maza ba za ki baraka gansu akan hanya ba amma mata da yaran nan kullun ko da mazan sun kai an kai musu abinci dole suna fita suna wannan baran to sun ga gamata su ga members din su mata cewa dan Allah su barbara tunda gwamnan Borno shi yayi mai taimakawa ne kuma yana kan taimakawa kuma zai taimaka
Malam Ibrahim Musa dai shine jami'in hudar jama'a na gamayyar kungiyar nakasassu da ke jihar Borno wanda kuma ya soma da mika godiyarsa game da wannan tallafi da suka karba da ma wasu bukatun nasu da suka ci hankulan gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu akai
nayi godiya a madadin nakasassu na jihar Borno da suka samu wannan tallafi sannan kuma muna da koke da na gabatar muna fama da rashin abubuwan yi da kuma rashin kulawa daga al'umman jihar gaba daya wanda yake baran nan da aka muka yi kaurin suna da shi ya faru ne da dalilin rashin kulawa daga al'umma idan da al'umma makwabcina ya fani kulawa wancan ta ba su kulawa da sauransu ina tunanin baran nan ba za mu rungume ta matsayin sana ba da haka muka koka gwamnatin jihar Borno sannan kuma na yi kira da mu na kasassu din mu ma mu rungumi kokarin dogoro da kai domin ita bara an banda kashe zuciya ba abin da zai kara mana amma daga lokacin da muka samu tallafi muka kuma muka nuna duniya cewa mu ma fa akwai kulawa da zamu iya yi wa kanmu da kuma akalla dai iyalan da suke karkashin mu tunda shi ma na kasashe kamar sauran masu lafiya shi ma zai hayyafa daga karshe zai kenkasa da sauransu waɗanda suke karkashin sa kuma za su bukaci bukatu na yau da kullum sannan na yi kira da kungiyoyi na masu zaman kansu a nan jihar Borno sukan zo suna bada tallafi a mutane daban-daban waɗanda suka haɗu da rikici to na kasar nan kuma kusan kowanne mutum da kake ganshi mai lafiya amma yau an jima kaɗan zai iya samuwa da nakasa a dalilin wannan masifan da ya faru mutane da yawa sun nakasa yanzu idan ka je kam ɗin mu akwai nakasassu da yawa ba sa samun kulawa hannu ɗaya bai ɗaukan jinka
za ku kai kuno ne adadin nakasassu a jihar Borno
to adadin haƙƙi ne kuma na gwamnati ta samu tantancewa da lissafa nakasassu kamar a ce census amma dai a kiyasance dai muna tunanin muna da akalla mutum a rajistar mu akalla muna da mutum sama da 5,000 wanda yake na kungiya ne wanda muke kulawa da shi
Ibrahim Musa kenan jami'in hudar jama'a na gamayyar kungiyar nakasassu da ke jihar Borno ke bayani game da kalubalen da suke fuskanta da kuma mika wasu ƙarin buƙatun su ga gwamnatin jihar Borno Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
nakasa ba za ta zamka sawa ba mai
nakasa tafatan zaman afuwan kutsen shigowar wannan rahoto da kuka saurara To hukumomi a jamhuriyar Nijar su ma kira suka yi ga jama'a musamman masu sana'ar sufuri ko kuma ƴan kabu-kabu a yankin iyakar ƙasar da Najeriya da su hatara da wasu gungun mutane da suka fito da salon shakawa mutane wani irin sinadari da ke fitar da mutane daga hayacinsu domin su kwace musu ababen hawa daga birnin Kwani ga rahoton da Haruna Maman Bako ya aika mana
a wani lamari da ba taba ganin irinsa ba sam a nan iyakar Nijar Najeriya waɗansu miyagun iya ne ko barayi ne su kai amfani da wani sanadari da har yanzu ba a kammala binciken ko menene ba domin shakawa waɗansu ƴan kabu-kabu da suka ɗauke su daga garin birnin Kwani a jihar Tawar jamhuriyar Nijar zuwa Ilela tare da bin hanyar Kalmalau ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya abinda yasa ƴan kabu-kabun suka hita daga cikin yacinsu sai da kawai suka falka suka ga kawunan su a cikin asibiti kamar yanda wani dan kabu-kabu mai suna Nasiru wanda shedi lamarin ya mini karin bayani jim kadan bayan ya dawo daga asibiti ganin abokan aikin nasa
ranar jiya lokacin da wannan an ka dauko guda Aminu shi an ka rige huci kiwa da shi anan sai an ka ce ga wannan kabu-kabu ce an dauko babu rai kodan mun ka zo likita mun haka lalle Aminu na mai kabu-kabu an ka ce cikin dawa na an haga ne ya shi an ka dauko shi wanda sun ka dauko shi bisa machine an ka huce da shi aya nan yanzu ko magana ma bai yi rai ga hannun Allah Allah ya sa abin da an ka shaka musu ta daji an ka ce sun ka bi sun ka amshe motunan sun tafi idan mutum yake yayi in goyo ya ce ma daji kici baka abu ba wai dole na ba sai ka ta yadda abinda zai baka mi abinda zai baka ka bi kwalta in yace bai bi kwalta ka aje shi ka ta yadda zuwa ƙari shiddana lokacin da aka kawo wannan na harkon shi ku wanga zuwa ƙari bakwai na yana yin zuwa bakwai shi ku aka kawo shi ana kokarin yin mangara ba shi ku wanga zuwa shidda da minti 20
tuni dai muryoyin magabata ko daga hukumomi na barikin na gargajiya da kungiyoyi daban-daban suka soma tashi don kira ga masu sana'ar kabu-kabun dake kan iyakar ta Nijar Najeriya kamar yanda Malam Abdani shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam ta ANDD Ashirashin birnin Kwanni ya jaddada a lokacin da muka tantamna da shi
na kwana da bakin ciki bisa abin da yawa ka Najeriya rayuwar abin akwai matsala akwai bakin ciki kwana bisa da abin da haro kafin mutum bai iya kare makai ne masifa idan Allah ya kome ta amma shi kuma mutum ya kamata shi kiyaye komai zai samu bisa ga abin da ya kiyaye yaran nan ina kiyaye musu kusa kunnun bisa ga abin da suke yi kuma kunnun muna ji hankalin su idan waɗanga abubuwa suka faru kuma ba za mu washe ba kunnun muna tunatashe su muna kira ga ɗan kabu-kabu yana da kyau koyo shi idan za su hita daji ya kasance an dauke ka cikin group din ku kanka te kai dai dan in ka ga mutum ya ta ya labe hawa nuri ya kire ka ya ce ka te ka kai shi wani abun ga kaga su mutanen ku cikin group din ku gogo cikin wa da ku ba su san ko ka ta he ba yanzu ka diba irin miji ya bisa ga sai da anka samu ka samu labari anka ce ga mutane sai ya shi cikin daji an shaka mai wani abu a sunta da mutunan su kaga irin haka nan yana da kyau kakin ka ta he kakin mutum shi daga an san ko ni na ka dauka ko ana an amma su kuma mutanen mu saboda hankalin su kudi sun bude musu idanu sai ka ta he mutum yin kuyi jinga ta bayan hage ya baibaya da kai shi ta he shi ta he cuta maka ina watan mutanen nan su kiyaye bisa ga irin audan ga abubuwa na kana in ka dauki mutum ka ganin shi da su abubuwa yana da kyau kai kaddara lalle baka ya kai mirka baka ya kai maka kai ta idan Allah ya sharbe ka ne ta amma ai hakali a kiyaye Allah ya tsare ina son mutane su ga su sakan su ga kudi su hankali da rayuwa ta guda ce idan ta saronta shikenan
shi dai wannan lamarin shine karo na farko da masu neman sace motuna ko kuma mashin suke amfani da wani sanadari domin neman halaka ɗan kabu-kabu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
to duniya mu bi ta afese to duniya mu bi ta asannu
yanzu agogo anan fara cewa yake karfe 1 na dare ne da minti 17 ga shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum A shekarun baya babban bankin Najeriya ya sallami wasu ma'aikatansa na wucin gadi su fiye da 500 daga aiki. Wasu daga cikin waɗannan ma'aikatan sun ce sun shafe fiye da shekaru 20 suna aiki. A lokacin da ya sallami waɗannan ma'aikatan, babban bankin ya biya su wasu kuɗaɗe da yake haƙƙoƙinsu kenan a matsayin su na ma'aikatan wucin gadi, tunda su ba cikakkun ma'aikata bane, ba za a iya musu sallama kamar na cikakken ma'aikaci ba. To sai dai ma'aikatan nan sun ce da sakil domin kuwa dokokin kwadago na wannan banki sun tanadi cewar ma'aikacin wucin gadi ba zai shiga shekara ɗaya yana aiki ba idan kuwa ya shige hakan to dole ne a ɗauke shi a zaman cikakken ma'aikaci dukkan waɗannan ma'aikatan babu wanda aka maida shi cikakken ma'aikaci duk da cewar sun wuce shekara guda suna aiki abubuwa guda biyu waɗannan ma'aikata suka yi roƙo a kai kore babban bankin Najeriya ya biya su dukkan kuɗaɗen da suka cancanci a biya su saboda matsayinsu ya kai tamkar cikakkun ma'aikata ko kuma dai bankin ya duba ƙwarewarsu ya kuma ba da cikakken aiki ga dukkan wanda ya cancanta kuma yake buƙatar yin aikin bari mu faro da jin bayanin kakakin waɗannan ma'aikatan Mr. Bulus Daniel
sunana Bulus Daniel ni ne shugaban disengaged temporary staff na Central Bank babban bankin Central Bank
ba mu labarin yadda aka sallame ku ku wajen 500 yaushe kuma aka dauke ku aikin ne har aka sallame ku
eh an dauke mu aiki wayan su da an ba su appointment 1988 wayan su kuma aka zo aka ba su appointment 2001 wayan su 92 wayan su 96 wayan su 98 aka yadda aka da aka ba da appointment a matsayin temporary staff
wato ma'aikatan wucin gadi
wansu an ba su a temporary appointment wansu da sun yi aiki a treasury inda ake ije kudi wansu inda ake kirga kudi wansu kuma a office a different wansu wansu masu gadi yadda da muka yi aiki kenan muna aiki kenan kuma mun ba bauta ma banki duk da karfin mu muka yi wayannan aikin kuma da gaskiya mun musu aiki ba su taba fitowa banki ba ta taba fitowa ta ce mun saci kuɗi ko wani abu ya faru ko kuwa an kori mutum haka ko yayi rashin hankali a wajen ba
Bulus ba mu labari a cikin ku waɗanda suka fi dadewa kamar shekara nawa suka yi suna aiki
akwai wanda sun yi shekara 20 akwai wanda suka fi dadewa shine wanda da aka dauke shi 1988 to ka ga amma wanda aka dauke shi 1988 lokacin shi gwamnan da yana ina ne lokacin sai ka tarar ma lokacin ma bai gama university ba amma wannan an zo ka zo ka sallame shi ba sai ka zo ka dauki 200 don saboda saba ragin cin mutunci ka zo ka bashi 200 da 230 da 232
ka kafin mu ma isa nan shin ya kaidar aikin ku take dan abun mamaki ne mutun ya kai wajen shekara 20 a ma'aikata yana aiki a matsayin temporary kamar yadda kake faɗa ko kuma aikacin mutun gadi
kaidar aiki na banki na babban banki da Central Bank of Nigeria da kuma Nigeria Labour bai kamata mutum ya wuce bai kamata mutum ya kai wata shi ya wuce wata shida ba wata uku zuwa wata shida sun riga sun karance ka abinda yasa suka bar mutum yayi wata shida ko shekara don saboda su karance shi su san wani irin hali ne ko zai ko me yana sata ko bai sata amma sun barka ka wuce wancan gurin automatically ka zama ma'aikatan banki na permanent kenan
yawa to wace hujja aka bayar kace an sallame ku nan ne tun wajajin 2007 yanzu wajin shekara 10 kenan menene bari mu sake komawa baya shin kana nufin tun wadancan shekaru 10 ba ku hakura da maganan aikin ba har yanzu kuna ta ba ku kama wani kuma sabon aiki ko kuna cewa ko a maida ku ko a biya ku wani haƙi
bari in gyara wani abu guda daya wajen an sallame wayansu 2007 wayansu 2008 abinda yasa ba za mu iya jiya da wannan fadan ba dole sai hakkin kowa ya fita don saboda ni da kana gani na ina da yara uku shekaru na kuma sun wuce 40 ina ne zaka je kana neman aiki za su ce suna neman wanda suna 25 ana dokan masu shekara 25 akwai wanda a cikin mu sun kai shekara 80 ina ne za su je su samu aiki yanzu haka kuma banki ne ta rike su wane shekara 20 suna aiki a wajen bauta ba bayar da baba su ba ba da haki ba
faɗa mana waɗanne dalili aka bar lokacin da aka zo sallamar ku daga aikin
ba dalili mu da mun bar shi akan cewa da suna da nasu interest akai in ba haka ba muna aiki yaya zaka kori wayansu kuma ku da su da suna da ƴan uwa wanda suna da director wanda suna da ƴan uwa ko wanda suna da ƴan uwa kanin su director da su sauran su ko gwamna shine sai aka dawo da su sai aka ba su permanent appointment mu kuma tunda yake ba wai bamu da connection da kowa shikenan sai aka ce mana mu tafi mu je ina
kana nufin a cikin ku akwai wadanda aka zaga daga baya aka bawa aikin ki ne
akwai wanda an zaga daga baya sai an kira su an bamu takardar tare sai suka dawo sai suka kira ƴan uwan su sai aka ba su appointment su suna aiki har yanzu da nake gaya maka
to yaya akai dazu ka fara cewa bayan an sallame ku ko wasu kudade da aka ba ku ya lamarin yake
da suka sallame mu sai sun dauki kana shekara 9 ko 8 sai su baka 100 da 20 wai da 16 wannan kudin abinda suka sa cikin takardar sallame akan cewa ka tattara kayanka to ina kudin sallamin ka in ka tattara kayanka in kai shekara 20 sai su baka 200 da 32 kudin da suka bayar kenan so ina hakimu tunda doka ta ce in ka kai shekara daya su consider dinka ko wata shida su sallame ka ka zama permanent staff kana pension so ina hakinka na termination the benefit dinka wajen
bulu za su aji daga waɗannan tsawon shekaru 10 da kuka daina aiki a wajen waɗannan matakai kuka dauka na ganin wannan hakin da kuke magana kun same shi
matakan da muka dauka mu dai mun ce mun nace akan cewa hakkin mu dai dole duk yadda kai sai ya fito nan mataki na daya mun dauki mataki sai muka je Nigeria Labour Congress ta mana fada Nigeria Labour Congress ta rubuta mu CBN akan cewa su dawo da mu ko kuwa su biya hakkin mu yadda ake sallaman permanent staff su biya kowa ma hakkin sa yadda da mataki farko matakin wanda muka fara dauka kenan don mu ba masu tare da zaure sai bane ba mu so mu doki ko makamai mu ce muna bata wayansu kayan banki ko wani abu amma kuma muna doka a ta hanyar da dole gwamnati sai ta ji ko kuwa dole sai babban CBN babban banki da Central Bank of Nigeria ta biya duk kowa ma hakkin sa
ma'ana kun ji wajen to me ita kungiyar kwadugo ta yi kan lamarin
da ta kira mu sai ta rubuta mu CV'n su dawo da mu ko su biya mu ko hakkin sa sai sun kira mu daga baya sun kira mu meeting mun je meeting na fari sun ce mana za su kara mana wani abu muka ce babu dokan ta ce su dawo da mu ne ko kwa su biya mu ko hakkin sa so suna neman hanyar da kuma za su zalunce mu ga kuma tagarda da an tura musu so muka ce babu sai suka dawo sai sun kira Nigeria Labour Congress sun kira mu muka je meeting da muka je meeting sai ka shikenan sai suka kira Nigeria Labour Congress na wajen awa daya suna meeting ba su kira mu a meeting din ba sun je sun shiga sun kulle office daga baya sai suka dawo shikenan sai suka ce mana mu shiga meeting din muka shiga meeting Nigeria Labour Congress ku da dakuna baya su da da suke baya mu suna ce mu tashi tsaye dole sai an bi hakkin mu ko kuwa an dawo da kowa a matsayin permanent staff daga baya kuma Nigeria Labour Congress tunda yake sun je sun yi meeting sun shawara da Central Bank sai ya dawo yana sun ce mana wai bamu da condition of service wani bamu da condition of service ba an da ku rubuta letter guda biyu akan su biyan hakkin mu
amma Bulus baka ga da ba su fahimta bane sai da CBN din ta yi musu bayani sannan suka gane gaskiyar lamarin
ai a dokan Labour Act sun rubuta ko CBN din sun rubuta akan cewa Mike temporary appointment din mu bai kamata ya wuce wata shida ko dan shekara daya ba dole kawai sai sun confirm inka as a full stop ko kuwa sun biya ka hakkin ka
to me kuke gani ya faru da aka fidda ku waje aka tattauna a cikin daki
mu da mun gani akan cewa wancan ko makafo ya sani akan cewa Nigeria Labour Congress sun je sun karbi wani abu
zargin da kuke kenan
zargin kenan wancan zargin su ma sun sani Central Bank din ma sun sani muna zargin su ko ta ina akan cewa sun zo sun karbi wani abu annan a wajen banki shi yasa sun dawo sun juya mana baya
Bulus daga nan ka san shekara 10 dole abubuwa da dama sun faru daga nan ko me ya saki faruwa
daga wajen shikenan sai muka jawo su zuwa National Assembly mun rubuta ma National Assembly sai suka kira mu da suka kira mu su ma sun kawo CBN akan cewa su zo a National Assembly dukkan su sun zo
Daniel kenan amma kuma yanzu za mu ci gaba da bayanin sa a kasance lafiya
yanzu kuma ga labarai a takeice
saka mai wuya
sunana Asabe Babanahaya shugaban mata ƴan jarida na Najeriya saka mai wuya wannan shiri daga muryar Amurka ina jin dadin sa kuma ƴan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin dadin ta domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu
sunana Ahmadu Maru sakataren mai watsa labarai a kungiyar mata da manoma da ake cewa platform paysan na Niger saka mai wuya muna son shi yana cikin ranmu dole da za a yi shi kafin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yi wai bisa me za a yi duk wanda bai da gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare
sunana ambassador Yusuf Mamma ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya
ni sunana Abdulrahman daga Sabon Fadama Accra Ghana ina sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da ƴan siyasa suke yi muna koyon abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America
To sai kasance tare da mu gobe idan Allah ya kai mu yanzu kuma ga labarai a takeice.
To a takeice masu bukatar zuwa Amurka daga wasu kasashe takwas za su fuskanci wasu sabbin tsauraran sharuɗa a ƙarƙashin umarnin nan na haramta ma ɗan wasu kasashe zuwa Amurka wanda aka yi ma garan Bawul wanda kuma shugaban Amurka Donald Trump ya sanya mu hannu. Shugabar Jamus Angela Merkel ta ci wa'adi na hudu a matsayin shugabar kasar Jamus a zaben shugaban kasa wanda tun watanni uku da aka fara yakin neman zaben alamomi suka nuna yadda sakamakon zai kasance to amma jam'iyyar ta Christian Democrat ta samu kurku kasa da yadda aka yi hasashe
masu haro da aka makawo ƙarshen shirin nan baki da wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 a gwagwar Najeriya Niger Kamaru da Chad zamu zo muku da wani sabon shiri da izinin Allah kafin nan bar mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan ɗaya daga cikin masu tsaron mu Alhaji Hafizu Waziri Tela Jos wanda Allah ya warsu a ƙarshen makon da gabata ta fatan Allah ya ci kansa da rahama idan ta mutu zo Allah ya kiyaye ta a ƙarshen mu yanzu mu da Ibrahim ka almasi garba da ci Bahiru Dedene da kuma John da ya hada mana sautukan Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC sai an jima idan mun hada shirin mu na hanci